علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بان هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidus Sahaba wanda ke daura da Secretariat Katagum Local Government dake cikin garin Azare jihar Bauchi. Majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wallafar al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Wannan zai zama kusan majalisi na farko kenan wanda ake haskawa. Da yake ba a haskawa tafiya kawai muke. Ba ma lissafin majalisin to su kuma wanda suke dauka suna buƙatar ya zama daki daki ta yadda duk sanda aka zo an san wannan karatu na kaza ne an yi shi ranan kaza saboda the documentation to sai ya zaman to yanzu dole gabatarwan ya canja da kawai mun zo sai mu shiga karatu kai to yanzu dole muna lissafin wannan zama na kaza ne saboda ya musu saukin kiyayewa sannan kuma dole yanzu muna kula da tarihi yau nawa ga wata shi ma duka zai ba su dama wajen kiyaye abin da kuma tura shi guraren da suka kamata mun kaman mun samu ci gaba ne majalisin namu yanzu ya ƙara fadi da iya mu ne da muke zaune cikin masallacin sai kuma wanda ke kewaye yanzu duk fadin duniya ana wanda ya kamo zai iya tafiya tare da mu akwai wanda suke bibiyar mu live daga Kaduna muna samun sakonnin su muna karatun haka gashi cikin Azare amma su suna Kaduna sun kama mun samu waɗannan bayanai da yawa wani ma sai ya hada da babbar plasma dinsa a daidai lokacin da muke karatun shi ma yana zaune yana bibiya da shi ake karatun duk da nisan guri sannan ba ma iya cikin Najeriya ba har kasashe na waje musamman masu jin yaren Hausa muna samun labaruruka da suke bibiyar karatutukan da muke wanda ake dauka kenan wannan karatu ne wanda kamar za a iya cewa na duniya gaba daya ba wai iya Azare ko jihar Bauchi ko Najeriya ba duk wanda ya kamo yanzu haka a duk inda yake a fadin duniya zai iya bibiyar karatun to sai ya zamanto tsarin zai canja ba kamar yadda muke tafiya a da ba wanda ya dauki wannan nauyi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi kusan wannan zai zama mana majalisi na farko kenan dangane da dauka da ake shine zai zama majalisi na farko duk da mun karanta babuka da yawa sun gabata a baya a wannan yammaci na Laraba 14 ga watan Jumadal Ula hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda yake daidai da 5 ga watan 11 na shekara ta 2025 miladiya dan uwa idan ba amince ba muna cikin babul yaqini wat tawakkul babin da yake magana kan yaqini da kuma tawakkul kamar yadda muka yi bayani a baya yaqini da ake magana kansa shine karfin imani da kuma tabbatuwa kan imani kenan wannan babi ne da yake magana kan karfin imani da dogewa akan imani din shine ma'anar yaqini tawakkali kuma mun san kalma ce wacce Bahaushe ma da ita yake amfani ko yace dogaro da Allah ko tawakkali da Allah to kaga ita ma'anarta a fili take hadisin da zamu tashi kansa a wannan yammaci shine hadisi na 79 daga wannan littafi na wanda shine hadisi na 6 kana da Ubangiji kuma zuciyarka a sake hankalinka a kwance yace to la razaqakum kama yarzuqut tayy hakika Ubangiji subhanahu wata'ala da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu taghdu khimasan tsuntsu tsuntsaye za su fita sassa sammo cikin sa a tatse ba komai ko kwayar hatsi ba taghdu khimasan da su fita da yunwa cikin su a tatse wata ruhu bitanan sai kuma da yamma su dawo cikin su bulbul sun koshi lokacin da tsuntsu yake fita daga gidansa bai san ina zai je samu abinci ba amma kuma zuciyarsa a sake take baya tsoron cewa zai iya yiwa fa in je fa ban samu ba inda baya wannan tsoro baya tararrabi zuciya ɗaya yake fita kawai in gari ya waye furu zai fura ya fita daga gidansa baya tunanin ina zan je in samu abinci karfa in je ban samu ba hankalinsa a kwance zai je kuma ga ya dawo cikinsa a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ma al'ummarsa da za mu yi tawakkali irin yanda tsuntsu yake tawakkali to da ko shakka babu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azurta mu kamar yadda yake azurta tsuntsaye. waɗanda suke yawo a sararin samaniya. Wannan hadisi ɗan uwa yana ɗauke da darussa da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa wanda za mu amfana da su. Abu na farko da za mu fahimta daga wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu fahimci kwaɗaitar da mu da yake yi kan dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, haƙiƙanin dogaro gare shi. Shi ya sa ma a nan ya kwatanta dogaron da bawa zai yi da na tsuntsu. In har dogaronka ga Ubangiji ya zama irin na tsuntsu, to irin ni'imar da Ubangiji ya yi wa tsuntsu kai ma zai maka. Tsuntsu bai taɓa fita da safe ya dawo cikinsa a tatse ba, bai taɓa fita da safe ya dawo yana jin yunwa, in dai ya fita da safe ya dawo a koshi. Al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama za mu yi irin wannan tawakkali na tsuntsu, to ba wanda zai kwana a gidansa da yunwa, kuma ba abin da zai fi ƙarfinka a duniya, saboda duk abin da ka gani na Ubangiji, duk wata ni'ima da ka gani komin yawanta komin ƙarancinta ta Ubangiji ce. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wani abu da kuka samu ya same ku na ni'ima ko ku kuka same shi na ni'ima, to wannan daga gurin Ubangiji. Tunda daga gurin Ubangiji ne, kuma ka rataye zuciyarka da shi, ka ta'allaka zuciyarka da shi, ai kaga baka da wahala. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu da hakikanin tawakkali irin na tsuntsu. Wannan shi duk wani abu na Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ya saka mana. Abu na biyu da za mu fahimta daga wannan hadisi, babu wata halitta cikin halittun Ubangiji subhanahu wataala ba ce arzikinta na gurin Ubangiji. Hatta tsuntsu da yake yawo a sararin samaniya, shi ma Ubangiji bai kame masa arzikinsa ba, arzikinsa yana nan tare da shi. Kenan arzikinka duk inda ya je zai dawo ya zo ya same ka. Al-Hasan al-Basri, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai na musulunci, Allah ya masa rahama, aka ce ya imam, mutane na zafin nema, ya tafi nan ya buga nan ya buga can, amma kai kullum za a ganka cikin nutsuwarka, hankalinka a kwance, ba ka da hankali, me yasa ne ba za ka yi zafin nema ba, gashi kana da iyalai da yawa. Yace da na san cewar arzikina da Allah ya yanka mun cewa wannan nawa ne, ba wanda ya isa ya ci mun kayana, sai na nitsar da zuciyata, na daina wahalar da kaina, saboda na san arzikina dai ba wanda ya isa ya ci, wanda Ubangiji ya hukunta cewa wannan arzikin Hasanul Basri ne, to ba wanda ya isa ya ci masa, to wannan yasa na nitsar da zuciyata. Kenan arzikin da bai iso gare ni ba, dama Ubangiji bai hukunta cewar nawa ba. Duk kuma abin da ya iso gare ni, dama Ubangiji ya hukunta cewa nawa ne. Shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi, har zuwa karshen hadisi. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, lallai dayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifar mahaifiyarsa, tsawon kwanaki 40 yana digon mani, sai rikida ya zama gudan jini, shi ma zai kwashi kwanaki 40, sai rikida ya zama gudan tsoka, shi ma zai kwashi kwanaki 40, 40 sau uku, 120 kenan, zai kwashi kwanaki 120 sai a aiko mala'ika sai busa masa rai. To anan sai a umurci mala'ika ya rubuta abubuwan da aka kaddara masa guda hudu, shine fa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi, za a rubuta arzikinsa, arzikin da nasa ne tun ran da aka haife shi har ran da zai mutu, za a rubuta adadin abincin da zai ci, adadin abun sha da zai sha, adadin kuɗi da zai samu, adadin abun hawa da zai samu, kadarori, sutura, duk wani abu dai da ka sani na arziki wanda ake kallon sa a matsayin arziki yana da kwana 120 a cikin cikin mahaifiyarsa za a rubuta masa. Shine Hassan al-Basri yace tunda ya san cewar abinda Allah ya hukunta aka kaddara cewa wannan nasa ne ba wanda zai dauke masa abunsa, dole kuma duk inda aka je aka zo zai zo ya same shi, to shi yasa ya nitsar da zuciyarsa. To Allah subhanahu wa ta'ala duk wata halitta da ka sani da take rayuwa a ban kasa, da take rayuwa cikin kasa, da take rayuwa a sararin samaniya, da take rayuwa tsakanin sammai da kasai, arzikinta na gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Komin karantatta wannan halittar, mu dauka kamar kiyashi, kiyashi wannan da kake ganin sa yana yawo, arzikinsa na gurin Ubangiji. Komin girman wannan halittar mu dauka kamar giwa, arzikinta na gurin Ubangiji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, a cikin suratu Hud. Babu wata halitta da take kai kawo inji Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa face arzikinta na gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To abu na uku ƴan uwa da zamu dauka karkashin wannan hadisi, zamu fahimci cewar idan mutum ya dogara ga Allah, ka dogara ga Allah, ka ji cewar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai baka, in kuma baka samu ba babu mahalukin da ya isa ya baka, abun na hannunsa, kuma yanzu da shi ka dogara, gurinsa kake fata, gurinsa kake nema, a gurinsa kake bukata, to karka nada kafarka ka zauna. An gane bayani? Yanzu in ka dogara ga Allah cewar Allah ne zai baka, ba wanda zai baka sai shi, shi zai maka, in bai maka ba ba wanda ya isa ya maka, ba wanda ya isa ya baka, kenan duk abin da ya zo gurinka daga Allah, hanyar dai da aka bi ta zo gunka sababi ce. To yanzu idan ka samu wannan a cikin zuciyarka, tawakkali kenan, ka dogara ga Allah, to ba a so ka nada kafafunka ka zauna. Wane ya dai hani na yi tawakkali? Ba ka fita ka je ka nemi abin da zaka ci ba, wallahi ni mai tawakkali ne. To in kai haka ba tawakkali bane wannan, saboda a nan gurin Annabi ya bayyana mana tawakkalin tsuntsu. Duk da tawakkalin tsuntsu amma baya zama ba a cikin shekarsa ko kejinsa ko gidansa. Amma Annabi ya ce taghdu khimasan, tsuntsun yana fita sassafe, ka kenan bai zauna ba, kenan fitanka ne ma bai yi karo da tawakkalinka ba. Ka fita nema amma a zuciyarka ka ji cewar ba neman naka ba ne zai sa ka samu, Allah ne zai baka. Kenan mai tawakkali shi ne wanda zai fita ya nema, kuma yana ji a zuciyarsa Ubangiji ne zai bashi. Wanda zai zauna ce shi mai tawakkali ne, ba mai tawakkali ba ne, yana yaudarar kansa. Bai fita ya nema ba, wannan ba mai tawakkali ba ne. Bai je kasuwa ba, kuma yana jira Allah ya kawo masa. Allah yana ruwan kuɗi ne daga sama, sunna ta Ubangiji baya ruwan kuɗi. Allah yana ruwan abinci kawai, kaga shinkafa sha ta zubo, tumatir. Allah baya haka, dole sai ka je ka nema. Kaga sunna ta Ubangiji sai ka je ka nema, ka je ka yi kasuwa, ko ka je ka yi noma, ko ka yi kiyo, ko ka tafi sana'a ta hannu, sai kuma ka dogara ga Allah, ka ji cewa Allah ne zai baka. Saboda tsuntsun ai bai zauna a gidansa, ya dogara ga Allah amma ya fita neman abincin, sai Allah ya bashi abincin. To kai ma ka dogara ga Allah, ka fita nema, ka yi sana'a, sai Allah ya baka, kuma ya taimake ka, ya ƙara haɓaka maka sana'arka, ya bunƙasa ta, saboda yanzu ka rataya zuciyarka gare shi, kuma kana abin da ya kamata, kamar yadda shi ma tsuntsu yake fita nema. Saboda haka ba tawakkali bane mutum ya nada kafarsa ya zauna, in ka tambaye shi sai ya ce ah to ai shi kan ma ya dogara ga Allah ne yana jira Allah ya kawo masa tsuntsun ai bai zauna a gidansa ba shi yasa annabi anan ya buga kwatance da shi yanan dole a yi riko da sabab sababin da zai sa ka dace da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa naka fa'ida ta kusa da ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar tsuntsaye suna daga cikin jerin halittun Ubangiji waɗanda suka san Ubangiji tsuntsu ya san Ubangiji halittun Ubangiji nan duk sun san Ubangiji tsuntsaye sun san Ubangiji tururuwa kiyashi farkwasa dabbobi duka sun san Ubangiji subhanahu wataala ba iya su ba ma har bishiyoyi sun san Ubangiji to gashi anan gurin annabi yana ba mu labari cewar tsuntsu yana da tawakkali na ƙarshe shi yasa mu din ma yake cewa da za mu yi tawakkali irin na tsuntsu yadda Allah ke azurta tsuntsu mu ma da azurta yadda tsuntsu ba yadda za a yi ya zo ya kwana a gidansa da yunwa mu ma da ba yadda za a yi mu kwana a gidajenmu da yunwa da ba yadda za a yi wani abu ya fi ƙarfinka inda zaka zamanto kana dogaro ga Allah na gaske dogaro na gaske wanda ba shakku ciki ba tararradi a cikin dogaronka to da Ubangiji subhanahu wataala zai azurta ka kamar yadda ya azurta tsuntsu kenan tsuntsu ya san Allah bisa ga labarin da annabi ya bayar yana tasbihi wa Allah yana dogaro ga Allah yana tsarkake Allah yana girmama Allah ba shi ba haka sauran halittun Ubangiji subhanahu wataala Allah ba mu labari yace tusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard wadanda suke cikin sama da wanda suke ban kasa suna tsarkake Ubangiji subhanahu wataala sannan Allah yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah madaukakin sarki tusabbihu lahu samawati samman nan da muke gani suna tsarkake Ubangiji suna subhanallah 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 sarki ya tabbata gare ka ya kai Allah subhanahu wataala wal ardu kasan nan da muke takata a tone ta ayi gini a yi shuka cikin ta a shimfiɗa titi a kanta duk abinda za a yi ai a kanta ai aikin alkhairi a kanta ai na tsiyama duk a kanta to tana nan tana tasbihi wa Ubangiji subhanahu wataala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard samai guda bakwai suna tasbihi wa Ubangiji wal ardu da kasai su ma suna tasbihi wa Ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu cikin halittun Ubangiji illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da godiya wa Ubangiji bisa ga halittarsa da Ubangiji yayi Ubangiji ya halicce shi ya masa komai bayan ya halicce shi bai bar shi haka ba ya shiga cikin al'amuransa abubuwan da za su taimake shi ya girma ya rayu ya zauna lafiya to shi yasa suke tsarkake shi kuma suke gode masa shine Ubangiji ke bada labari wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu cikin halittun Ubangiji face yana tasbihi tare da godewa Ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku mutane ba za ku fahimci tasbihin su ba yanzu kasan nan da muke takata ba za mu fahimci tasbihin ta ba tunda ba jin maganar ta muke ba tsuntsu da yake gidanka ko kulliya da take gidanka ba za ka fahimci tasbihin ta ba shi dai tsuntsu kawai za ka ji yana kuka ka san kuka yake yi kulliya za ka ji tana kuka ka san kuka take amma yaya take tasbihi ba za ka gani Allah subhanahu wataala shi yake fahimtar abinsa tunda shi ya halicci kayansa to bisa ga halittun Ubangiji kaga duk wata halitta tana tasbihi wa Ubangiji mutane fa mutane da aljanu mutane suna tasbihi wa Ubangiji wasu suna wasu ba sa wanne suka fi yawa na masu marasa tasbihi ne suka fi yawa aljanuba suma wasu suna yi wasu ba sa yi to Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya bayyana mana wannan yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard shin baka gani ba cewa Allah madaukakin sarki halittun da suke cikin sama da wanda suke ban ƙasa suna masa sujjada washamsu walqamaru rana mana sujjada wa ubangiji tana tsarkake ubangiji haka nan wata ma na sujjada wa ubangiji kuma yana tsarkake ubangiji wan nujum taurari ma ba a bar su a baya ba kuma suna sujjada wa ubangiji suna tsarkake ubangiji sai Allah ya ce wal jibal duwatsu suma suna tasbihi duwatsun nan da zamu gansu hakan nan kamar kawai ba su da wani amfani sai dai kawai a fasa su ayi gini ko ayi kwalta ko ayi kaza ko ayi kaza ko ayi ciko wallahi suna sujjada wa ubangiji kuma suna tasbihi Allah ya ce wa shajaru waddawab bishiyoyi ma suna sujjada bishiyoyin nan da muke gaba su da wani amfani sai su kara karfin kasa ko asara ayi abinci ko kuma a kona ayi gawayi na dafa abinci muna ga iya amfanin su kenan ba iya amfanin su bane suna sujjada kuma suna tasbihi wa ubangiji sai Allah ya ce waddawab dabbobi ma da kwari da tsuntsaye duka suna tasbihi wa ubangiji kuma suna sujjada wa ubangiji a ƙarshe sai Allah ya ce wa katirun minan nas kenan mutane ba duka bane wa katirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane ana tasbihi wa ubangiji ka ce mafiya yawa ne ba sa tasbihi amma Allah ya ce wa katirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna masa tasbihi kenan akwai wanda ba sa tasbihi akwai kafirai wannan ba sa tasbihi akwai fasikai akwai munafukai wannan duka ba sa tasbihi to amma dai natijar da zamu fita da ita kaga waɗancan halittun da aka faɗi ba a ce wani sashe ba amma da aka zo mutane ba sai aka ambaci wani sashe wannan ya nuna maka in ka dauke mutun da aljan duk wata halitta da ka sani ta ubangiji batta bijire masa kuma tana masa ibada tana tsarkake shi tana gode masa bisa ga ni'ima da ya mata na halitta yanda ubangiji ya samar da mu ya halicce mu wannan babban ni'ima ce baya ga wannan ya kewaye mu da ni'imomi wanda ba za su lissafu ba ba za su irgu ba kasan nan ya shimfide mana ita kanta muke tafiya kanta za mu gina gidan da za mu zauna kanta za mu taka mu je duk wasu bukatun mu a kanta za mu shimfida hanyoyin mu da za mu bi mu tafi a kanta za mu shuka abincin da muke ci duk wasu bukatun mu a kanta muke kaga wannan ni'ima ce mai girma mana wanda da yawa daga cikin mutane ba sa la'akari da wannan ni'ima mai girma ga samanin da ya rufa ta a saman tunda yayi ta bata taba girgiza ba ko ta goce altara fi khalqir rahman min tafawut ko kaga wani guri ya danyi tudu wani guri ya danyo waje ka dan wani guri ya shiga ciki ka dan wannan sai ke kira na dan adam amma kira na ubangiji baya tsufa baya lalacewa ba taba ji cewa ai sama ta tsufa bare a canja ko sama ta yi kura bare a wanke ba taba jin wannan amma inda na dan adam ne fa dole wata rana a ce yayi kura ko a ce yayi expire ya lalace sabanin samu bata taba expire bata taba lalacewa bata taba gocewa ba tunda aka yi ta har yau shekaru nawa da yin sama sai Allah Allah shi ya bar wa kansa sani subhanahu wataala to saboda haka wannan hadisi ya nuna mana yadda halittun ubangiji subhanahu wataala suke bautansa sannan abu na karshe da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa tsuntsu tsuntsu zai fita ga gidansa nan ya bar shi anan ya a wannan anguwar kusa da sakatariya ko ma cikin sakatariya sai ka tsince shi a sabuwar kasuwa sai ka tsince shi a college sai ka tsince shi a fatara amma ba zai kasa gane hanyar da zai biya dawo gidansa gashi dai ba hankali yake da shi ba wannan halitta ce ta ubangiji duk nisan da tsuntsu yayi zai iya dawowa gidansa ya san gidansa kaga wannan halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala da kowane irin halitta ubangiji ya nusar da ita zuwa ga abin da zai amfane ta ya mata baiwa irin tata ya mata ni'ima irin tata da za ta amfana da shi to shi yasa tsuntsu zai fita annabi yace taghdu khimasan wa taruhu bitana za su yi sammako su fita sassafe daga gidajensu su tafi kiyo sai su dawo gidajensu a koshe za su fita da yunwa su dawo gidajensu a koshe waye ya musu wannan ni'ima ubangiji sun san da haka wannan hadisi dai a dunkule abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiran mu zuwa gare shi shine mu zamanto masu tawakkali mu zamanto masu dogaro da ubangiji saboda arzikin na ubangiji wannan na farko kenan na biyu kuma tunda nasa ne kaga kenan zai bada shi ga wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama to in ko har haka al'amarin yake karata zuciyarka da wani kai batan bakatantan saboda shi ma wani abin da ke hannunsa na ubangiji ne ba shi to saboda haka idan kana bukata ka nema gurin mai shi wanda ke ba wa kowa karata zuciyarka da wanda ya mallaka to idan kai haka baka da damuwa baka da matsala a rayuwa kuma ka hau tudun mun tsira rayuwarka ta duniya da lahira gaba daya hadisi na gaba yana da tsayi kware da gaske yace an abi imarata Al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya fulanu idha awaita ila firashika wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول وانا حديثي نأبو عمارة shine Al-Bara' ibn 'Azib Allah madaukakin sarki yadda da shi da babansa gaba da dukan su sahabbai ne hadisi ne wanda yake da muhimmanci sosai ya kunshi addu'a cikin addu'o'i da ake yi yayin da aka zo bacci sannan kuma akwai ishara cikin hadisi din dangane da ladabin kwanciya bacci da ya kamata a ce musulmi ya ladabtu da shi sa'annan kuma addu'ar ita ce karshen abin da ake so bawa ya karkare maganarsa da ita daga nan kuma sai bacci to lafuzan da suke cikin hadisin idan mun fara karanta su da kokarin fito da bayanai da lafuzan suka kumsa zai dauke mu lokaci mai tsayi kwarai da gaske to sai naga cancantar mu jinkirta shi har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa ta yadda zai samu wadataccen lokaci wajen fito da bayanin abin da waɗannan lafuzza suka kunsa na wannan addu'a da kuma darussa da zamu dauka karkashin addu'a din. Ina ga zamu dasa aya a wannan gabar duk da cewa dai ba mu kuma minti 33 minti 35 to abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.